Hukumomin kasar Kamaru dai sun ce fatin kwanakin nan ne za su mai zakiyar ƴan Najeriya kusan 56,000 da ke gurin hijira a ƙasar sakamakon hare-haren Boko Haram zuwa gidan Najeriya, batun da ku yanzu ma ke kata da hankulan mahukunta a ƙasar. To sai dai kuma yanzu a yanzu ma tuni majalisar wakilai ta kafa kwamitin aiki da cikawa da ya kunshi wakilai daga jihohin arewa maso gabashin Najeriya, wanda su za su je kasar ta Kamaru domin tattaunawa da mahukuntan kasar. Honorable Lau Gabba, memba ne a kwamitin kula da ƴan gurin hijira na majalisar wakilan, ya kuma bayyana matakan ma da za su ɗauka game da batun komo da ƴan Najeriya.
Wannan magana mun tattauna, kuma an yi kwamiti, subcommittee, wanda za su je su samu mutanen Kamaru. A cikin mu da muke particularly a notice, aka ce duk mu members da muke wannan committee a notice ya zama na duk muna cikin wanda za mu je Kamaru. Sannan kuma an yi committee kuma wanda za su tafi Bakassi, kuma na tabbata an yi maganan cewa kuma a samu gwamnan Adamawa gwamna, tunda an ce za a kawo wasu mutane daga Kamaru, kuma in Allah ya da muna da niyyar cewa za mu yi going to the root in abun mu tabbatar da me yake gudana.
Kamar dai ƴan majalisar wakilan su ma da dattawa, wannan lamari ya fata da musu hankula matuka, kamar yadda shugaban kwamitin ayyuka na musamman na majalisar dattawan Senator Abdulaziz Mutunan Yako ya bayyana.
Yanzu kan dai kamar Kamaru ta ɗan gaggawa bisa magana, da tun dan ta ƙara mana hakuri na lokaci kaɗan tunda muna cima buri, amma tunda dai mutanen Najeriya ne su dawo za mu gani yadda za mu taimaka, musamman mu yi amfani da Refugee Commission da su nema magana da za mu taimaka insha Allah.
Me za ku yi kan waɗanda za su dawo gida Najeriya?
Kamar yadda na yi magana, waɗannan ka san kamar nema da Refugee Commission suna ƙarƙashin wannan kamiti ne. Alhamdulillah, shi yasa muka yi ta magana cewa ƙara kuɗin nan, amma bai ɓaci ba, don kuma za a iya tallafawa ta Ecological Fund idan Allah ya yarda. To wannan kuɗi da aka same shi ba maganan kuɗi ba ne kawai, dole a sami plan. Idan suka dawo za mu yi ƙoƙari mu yi shawara da nema mu sami camp da za mu ajiye su, in muka gyara garuruwansu sai mu ƙoƙari mu mayar da su a hankali insha Allah.
Duk da cewa wannan batu ana tattaunawa ne a tsakanin ƙasashen biyu, tuni jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya nema a jihar Adamawa suka ɗaura ɗamarar shirin kota kwana. Kamar yadda jami'in hukumar mai kula da sansanonin ƴan gurin hijira na jihar Alhaji Sa'adu Bello ke cewa
akwai mutane mu ƴan Najeriya a Kamaru, muna da labarin su, gwamnatin Najeriya ta ji ta gansu, muna da labarin cewa sun gaya musu cewa in aka gama shirye-shirye za a dawo da su. Kullum idan za a dawo da mutane gidajensu, ai babban abin da za ka tanada shi ne matsuguni. A tanada musu matsuguni inda za su zauna da abin da za su ci da abin da za su yi lura da kansu, kiwon lafiya, abin da za su yi rike kansu kamar sabulan wanka da ruwan sha da za su sama wa sansanin su, da dukkan abin da zai tallafi rayuwarsu shi ake tanadawa. Waɗannan abubuwan su za mu tanada kuma mu jira zuwan su.
Shi ma dai gwamnan jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindiyo Jibrilla, yayin da yake tarbar wata tawaga ta musamman ta kungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa, wato Rescue Committee International a kwanaki, yace ma dole ne a taimaka wa jihar wajen sake tsugunar da wayanda ake shirin maidowan
ko a state. Hakika bamu da karfin daukan wayannan mutane, kuma kamar da na faɗa deputy governor shine na nada shi chairman na wayannan IDPs, zamu aje su wajaje bamu so mu faɗa yanzu media inda zamu aje su, domin sai mu tabbata an tantance su, ko da yake za a tantance su daga movie kafin a kawo su nan, amma duk abin da gwamnati ya kamata su yi na tsaro da kuma inda za a kai su da inda za a aje su da abincin da za a ba su, duk muna da shi, mun haɗa kai da nema wanda shine federal government.
Gwamnan jihar Adamawa kenan Senator Muhammadu Bindiyo Umaru Jibrilla, Ibrahim Abdullahi Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.